This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25 da 22 da kuma 16. A jamhuriyar Niger za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen radion amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodo shi kuke so akan voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci na ranar 15 ga watan Yuni shekarar 2015. Muhammad Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke muku fara wato ke farin cikin saduwa da ku. Da farko ga kanin labaran duniya.
Ga dukkan alamu, shugaban kasar Sudan wanda kotun duniya ke nema ya ba kasar Afirka ta Kudu ta jirgin sama zuwa kasarsa. An fara tattaunawar neman sulhu tsakanin kungiyoyin mayakan Yemen da Majalisar Dinkin Duniya ke jagoranta a lokacin da Saudi ke ci gaba da jagoranta kai hare-hare ta jiragen sama akan ƴan tawayen Houthi a babban birnin Sana'a. Sojojin Amurka sun faɗa jiya Lahadi cewa suna duba ko harin ta sama da aka kai a Libya shine yayin sanadiyar kashe wani shugaban ƴan bindiga mai alaka da kungiyar Al-Qaeda.
To kamar yadda kuka ji a kanin labarin, rautani daga kasar Afirka ta Kudu na cewa shugaba Al-Bashir na Sudan ya fice daga kasar, duk da cewa wata kotu ta ba da umarnin kada ya fice daga Afirka ta Kudu.
Hakika shugaba Umar Al-Bashir ya fice daga kasar Afirka ta Kudu. Labarin da muka samu shine cewa yau da misalin karfe 10 shi.
Muna kuma dauke da maimaicin hirar da muryar Amurka ta yi da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. Sannan za ku ji shirin ilimi da Yusuf Aliyu Harande zai gabatar, amma bari mu fara da yadda duniyar ta wuni.
Da fatan kun wani lafiya ga cikakken labaran. Ga dukkan alamu, shugaban kasar Sudan wanda kotun duniya ke nema ya ba kasar Afirka ta Kudu ta jirgin sama zuwa kasarsa. An dai ga jirgin shugaban lokacin da yake barin birnin Johannesburg a yau Litinin, duk da dai babu wata sanarwa daga wata majiya mai karfi akan ko shugaban na cikin wannan jirgin ko a'a. A safiyar yau Litinin, ministan ma'aikatar yada labarai na Sudan ya faɗi cewa tabbas shugaba Omar Al-Bashir zai koma ƙasarsa bayan an kammala taron kolin tarayyar Afirka yau Litinin, duk da izinin da wani alkali ya ba hukumomi akan cewa su hana shugaban fita daga ƙasar. Ziyarar shugaba Bashir zuwa kasashe ya janyo sa ido tun bayan da kotun duniya ta zarge shi da laifuffuka guda 10, ciki har da kisan ƙari dangi da laifuffukan yaƙi da kuma cin zarafin bil'adama ta tura sojoji da kuma goyon bayan mayakan sa kai na Larabawa don su kwantar da tarzomar da aka yi a birnin Darfur cikin shekarar 2003. Amma ministan ma'aikatar yada labaran Sudan Ahmed Bilal Osman ya faɗa wa muryar Amurka cewa shugaban kasar sa bai da laifi kuma ya halarci taron ne bisa ga tabbacin da ya samu daga shugaban kasar Afirka ta Kudu Mr. Zuma.
An fara tattaunawar neman sulhu tsakanin kungiyoyin mayakan Yemen da Majalisar Dinkin Duniya ke jagoranta a lokacin da Saudi ke ci gaba da jagoranta kai hare-hare ta jiragen sama akan ƴan tawayen Houthi a babban birnin Sana'a. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon yayi kira ga mayakan gwamnati da mayakan ƴan tawaye da su tsagaita wuta don ba da taimakon jin kai ta akalla tsawon makonni 2. Kasancewar za a fara azumin watan Ramadana, watan da ya kamata ya zamanto lokacin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ban Ki-moon ya yi wannan furuci ne a birnin Geneva, inda wakilinsa ke kokarin gabatar da wasu tarurruka da wakilan gwamnatin shugaba Abdurrabbu Mansur Hadi da ƴan tawayen Houthi wanda ke rike da babban birnin Yemen. Wannan zaman sulhu shine mataki na farko da aka dauka tun barkewar fadan watanni 3 da suka wuce, amma zaman da za a yi babu tabbacin za a yi shi ne gaba da gaba. Ministan harkokin wajen Yemen Rayid Yassin Abdullah ya ce gwamnatinsa za ta fara tattaunawa kan batun tsagaita wuta da ƴan tawayen na Houthi, amma sai in har sun fice daga biranen da suka mamaye, sun kuma saki dubban mutanen da suka kame da kuma yadda da kudirin da Majalisar Dinkin Duniya ta shimfiɗa.
Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Amurka sun faɗa jiya Lahadi cewa suna duba ko hari ta saman da aka kai a Libya shine yayin sanadiyar kashe wani shugaban ƴan bindiga mai alaka da kungiyar Al-Qaeda mai suna Mokhtar Belmokhtar. Gwamnatin Libya da kasashe suka yarda da ita ta faɗi cewa an kai harin ne shekaran jiya Asabar a gabashin yankin kasar, kuma yankin ya wato shi wannan harin ya kashe Belmuktar. A wata sanarwa da maraicin jiya Lahadi, hukumar tsaron Amurka bata tabbatar da mutuwar Belmuktar ba, amma mai magana da yawun hukumar Colonel Steve Warren ya ce jami'ai sun yi imanin cewa an samu nasara a harin ta sama da aka kai. Mr. Warren ya ce zan iya tabbatar da cewa wanda aka auna a harin daren jiya a Libya Muktar Belmuktar ne. Wani jirgin yakin Amurka ne ya kai harin, ya kuma ce muna ci gaba da duba sakamakon harin da aka kai kuma zamu ba da ƙarin bayanin yadda wato yadda ya kamata. Hukumar tsaron Amurka ta ba da tukuicin dalar Amurka miliyan 5 ga duk wanda yake da bayani akan Belmuktar. Shugaban wata kungiyar 'yan tawaye da ke kiran kanta Sign and Blood Battalion a Turanci. Jami'an Amurka sun zarge shi da jagoranta wani harin ta'addanci akan wani ginin da aka wato da ake sarrafa iskar gas a ƙasar Algeria, wanda ya yi sanadiyyar mutuwar mutane 37 ciki har da Amurkawa.
Kasar Koriya ta Kudu ta sanar da mutuwar mutum na 16 yau Litinin da kuma wasu mutane 5 da suka kamu da cutar da ke shafar lumfashi da ake kira MERS a takaice. Hukumar kiwon lafiyar kasar ta ce adadin waɗanda suka kamu da cutar ciki har da mace-mace 16 da aka samu ya hau zuwa 150 da kuma wasu 17 da ke cikin mummunan hali a yanzu haka. Zuwa yanzu dai duk waɗanda suka kamu da cutar sun same ta ne a cibiyoyin kiwon lafiya, kuma an gano cewa waɗanda suka kamu da cutar, wato waɗanda suka mutu, na da wasu cututtuka tattare da su kamar ciwon siga kafin kamuwa da cutar ta MERS. Ɗaya daga cikin manyan fitattun asibitocin Koriya ta Kudu da ke birnin Seoul ya dakatar da ayyukan yau Litinin na ɗan wani lokaci bayan da ƙwayar cutar ta yi ƙamari a asibitin. Wata ƙungiyar ƙwararru daga hukumar kiwon lafiya ta duniya ta faɗa ranar Asabar cewa duk da cewa adadin waɗanda suka kamu da cutar ta MERS na raguwa, ɓarkewar cutar ta yi ƙamari kuma ana sa ran wasu za su kamu da ita a nan gaba.
Daga ƙarshe jami'an Koriya ta Kudu sun faɗi cewa wani sojan Koriya ta Arewa ya gudu, inda ya yi tattaki ya tsallake shamakin tsaron da ya raba ƙasashen biyu da suka daɗe suna gaba da juna. Mai magana da yawun hukumar tsaron Koriya ta Kudu ya faɗi cewa wani matashin soja ya miƙa wuya ga wani shingen soja da ke garin Hocheon a lardin Gwangwon a yankin tsakiyar mashigin ƙasashen guda biyu. Amma mai magana da yawun hukumar bai ba da wani ƙarin bayani ba, sai dai ya ce ana gudanar da bincike akan sojan. Kamfanin dillancin labaran Yonhap ya faɗi cewa lamarin ya kawo zaman fargaba a ɓangarorin iyakar biyu, amma dai babu wani rikici da ke gudana yanzu haka. Yawanci 'yan Koriya ta Arewa da ke guduwa zuwa Koriya ta Kudu sukan yi hakan ne ta bi ta ƙasa ta uku. Da farko za su ratsa ta China, daga nan kuma su je wasu ƙasashen a kudu maso gabashin yankin na Asiya.
To, labaran duniya kenan daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, rahotanni daga Afirka ta Kudu na cewa shugaba Umar al-Bashir na Sudan ya fice daga kasar, duk da cewa a ƙarshen makon da ya gabata wata kotu ta ba da umarnin ya dakata har sai ta ɗauki matsaya. Dr. Abdullahi Yusuf, wani mazaunin birnin Pretoria ne, ya yi min ƙarin bayani kamar haka.
Hakika shugaba Umar al-Bashir ya fice daga ƙasar Afirka ta Kudu. Labarin da muka samu shi ne cewa yau da misalin ƙarfe 10 da kwata na safe jirgin shi ya tashi daga wannan filin jirgin sama wanda shugabannin ƙasa suke amfani da shi, wanda ake kira Vataklub Air Force Base a nan Pretoria.
Ita kotun da ta yi bayanin cewa sai ta yanke hukuncin ko ya dace a tsare shi ko kuma za a sake shi, wani matsaya ta ɗauka game da hakan?
To, a dai har lokacin da ya fita dai kotun ma ba ta ƙara zamanta ba. Yanzu dai muna saurare mu ji ko mai kotun ta yanke hukunci akan, amma dai ya riga ya fice kamar ya bar ƙasa.
Kana ga kaman misali ita gwamnatin ƙasar ta Afirka ta Kudu ce ta ɗauki wannan mataki, aka sake shin ya tafi tunanin cewa wataƙila ko akwai kyakkyawan dangantaka tsakanin Sudan da Afirka ta Kudu, koko dai ya kake kallon lamarin?
To, ai kasan ina ganin ita gwamnatin Afirka ta Kudu ko jiya sun yi bayani cewa duk shugabannin ƙasar da suka zo na riga an ba su kariya ta musamman ta diplomasiya. Sannan kuma ina ganin kwanakin baya shugaban kasashen Afirka gabaki ɗaya sun yi matsaya akan cewa ba za su sake yadda a miƙa wani daga cikinsu ba makotin nan ta duniya saboda suna zarginta da nuna wariya akan cewa shugabannin kasan Afirka ne kadai ake kaiwa kotu domin a hukunta su. So ina ganin hakan ne dai tunda duk sun ba kowane shugaban kasa da zo nan kariya, sannan kuma akwai dangantaka ta kudu gudda ta Afirka ta kudu musamman ta ANC inda ko shi akwai rubutun da ke cewa tsohon shugaban kasa Marigayi Mandela akwai lokacin da ya taba amfani da faso na kasan Sudan ma a lokacin da yake fafutukan shi da na neman yanci. Ina ganin ai shugaban Alhassan ko banda aka bada umarnin a tsare shi yana zuwa wasu kasashe da dama. Ina ganin kasashe ne irin na Turai ba zai samu ba zai leka ba, amma ina ganin tunda shugabannin Afirka gabaki ɗaya sun ce matsaya akan irin hukuncin da kuma umarnin da kotun wannan kotun ICC take ta kasa da kasa take bayarwa, ina ganin ba wani abu da zai faru sai dai ko kila idan ya bar mulki.
Kuma da lakafin wannan waka kun saurari Dr. Abdullahi Yusuf ne, wani mazaunin birnin Pretoria a Afirka ta Kudu. To wani labari da muke samu yanzu nan na cewa wasu ƴan kunar bakin wake sun kai hari a shilakwatar ƴan sanda a N'Djamena babban birnin kasar Chadi da kuma kwalejin horar da ƴan sanda, lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane 23 kana wasu da dama suka jikkata. Idan an biyo mu a shirinmu na maraici za a ji ƙarin bayani da izinin Allah. Kuma kafin nan a ƙarshen makon da ya gabata ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce sai ya kammala nazarin wani rahoto da aka gabatar mai kafin ya yi dubi kan batun nada ministocinsa. Shugaba Buhari ya bayyana hakan ne a wata hira ta musamman da ya yi da murya Amurka tare da Aliyu Mustafan Sokoto.
Mu yi kokari mu wa mutane bayani, akwai wani kwamiti da muka sa, wato kwamitin interim committee ba sai zaka fassara shi ba, muka ce ita gwamnati wadda wacin gadi gwamnati da ta tafi ta sa duka ministoci su rubuta takardar akan ministry na su, wato na handing over na ma'aikatansu, su zo mu wannan committee da muka yi wanda muka dauko mutum uku daga kowane jiha, wato jihohin nan guda shida da aka kirkiro a saurare su. Chairman din su shine Malam Ahmed Yoda, secretary din shi ne Malam Adamu. A kawo wannan takardu daga kowane ministry a basu, idan an gama su kuma su duba su ga daga ina sabuwar gwamnati za ta fara. To amma da muka yi haka sai gwamnati mai fita suka ce an munyi wata gwamnati. Wannan ba gwamnati ba ce ba, gwamnati committee ne aka yi don su san abin da za mu iske a ƙasa. Saboda haka wannan rahoto yana da ƙarfi da gaske, yana da nauyi shi ne, wato ministry guda ne da kamar wajen 42 ne. Yanzu suna Najeriya ta kare ba ta da kuɗi, mai bai sayuwa kuma babu tsada, za mu iya riƙe ministoci, za a iya ministry 42 koko mu ma riƙe su a kan 36 kawai yawan jihohin Najeriya.
To ka yanke shawara sa ko nawa za ka yi?
Ban yanke shawara ba sai na ga wannan rahoton shi zai gwada mana halin da muke ciki akan tsaro da arzikin ƙasa da kuma kuɗin da gwamnati take da shi a bankin tsakiya da kuma a sauran bankuna da bashin da ake bi mu. Saboda haka sai mun san abin da gwamnati take da shi, mun san iyan ƙarfin tsaron da muke da shi, sannan a zo a yi ministoci a kafa gwamnati sosai.
Mataimakinka ya ce kun zo kun tar da bashi ka wani biliyan 600, wannan haka magana take, kuma nawa kuka samu a cikin baitul mali?
To ai kaga amfanin wannan kwamiti kenan. To aiki ne muka ba wannan kwamiti kenan. Yanzu kana nan zanne ina su suka kawo wannan rahoton, saboda haka ban karanta shi ba tukuna. Saboda haka shi mataimaki na inda ya samu nashi bayani to wannan kuma ta rage amma ni ga waɗanda na ba aiki sun wo aikin nan sun kawo mani ban yi nazarin aikin nan ba tukun sai na yi nazarin aikin nan tukun sannan za a yi ministoci za a yi ɗan canjin da za a iya a yi saboda za mu iya nuna ma al'umma ga fa abin da muka iske ga kuma yadda muka yi kokarin zamu yi wannan
take kada kana magana kudin ne zaka duk kusan gwamnati da ke Najeriya ya zuwatar da ba komai a cikin baitul mali an bar ba su suka kuma ban san halin da ka samu wannan gwamnatin da ka zo ba yaya mutane suna son ran ka zo kai ayyuka iri-iri gashi ka zo an tare da harkar rashin kudin ne ya zai
to yadda za a na farko dai kamar da na ga muka dazu wannan rahoto da muka samu mu al'umma za mu idan mun yi nazarin shi za mu al'umma bayani ga fa halin da kasar nan aka bar ta a ciki saboda haka ga abin da za mu fara yadda za mu yi wannan tafiya kamar da ka faɗi na kamar jihohi akwai jihohi kamar 22 waɗanda ba su biyan albashin al'umma lalacewar Najeriya kenan har ta kai ga ma'aikata ba a iya biyan su albashi
sai a kenan kai daɗe
to ai na ga maka da za a yi wannan rahoto da aka kawo shi zai gwada mana kuɗin da aka bari kuma da bashin da yake kan Najeriya da yarjejeniyar da aka yi da waɗanda suke bin bashi mu ga za mu iya cika alƙawarin da muka yi muna da kuɗin za mu yi biya bashin ko ku sai mun sake koma da hannu da ƙoƙon bara a ruha mana asiri ko a rage mana bashin ko kuma a bari sai bayan wata 6 shekara 2 kafin mu fara biya
tafiyar da kai a Jamus ta ka haɗu da shugabannin ƙasashen duniya an ba da labarin cewa kamar wasu daga cikin shugabannin sun nuna alamar niyyar su taimakawa Najeriya sai dai ba mu san ko ta wani hanyoyi ba
yawancin su sun yadda za su taimaka mana kuma sun nuna su da yake da gaske suke yi to amma dole na sa aiki a duba babban wahala shine rashin tsaro na arewa maso gabas batun Boko Haram to Boko Haram kuma sun ce su suna da sun yadda da ISIS wannan babbar kungiya ta yan tawaye wadda ake fada da ita a Iraq da Syria da sauransu ita Boko Haram ta ce tana cikin su to me ya kai Najeriya cikin fadan Syria da Iraq su zazo su ce suna musu aiki me suke musu to saboda haka su waɗannan ƙasashe ne waje suna so su taimaka mana The Voice of America
VOA Shugaban Najeriya kenan Muhammadu Buhari a tattaunawarsu da Aliyu Mustapha Sokoto karfe 11 yanzu da minti 17 agogon wato birnin Washington DC a nan Amurka yanzu ga shirinmu na gaba
ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi shike morewa walqoliyar daraja shi haushi dare dam to shi mara
masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirye-shiryen mu na sashen Hausa murya Amurka daga nan birnin Washington DC Yusuf Aliyu Harandani ke jan ragamar shirin to masu sauraro kada ku shagala wannan makon ma insha Allah za mu daura daga inda muka dakata a makon da ya gabata idan dai ba ku manta ba mun gayyato Professor Hawwa Ibrahim ta jami'ar da ta zama ta daya a duniya wato Harvard a nan kasar Amurka don ba da tata gudunmuwa dangane da hanyoyi da suka kamata sabuwar gwamnatin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya kamata ta bi don maido da martabar ilimi a Najeriya. Farfesa ta yi ƙoƙarin kwatanta yadda ake gudanar da wasu tsare-tsare a nan Amurka, musamman ma a wajen magance rashin zuwan yara makaranta kullum. Mu duba kamar a nan ƙasar Amurka, idan yaro bai je makaranta ba, akan sama iyayen shi tara, wanda iyayen sai sun biya tara mai yawan gaske. To a wannan dalilin ya sa iyaye ba sa kuskuren su ga cewar ƴaƴansu ba su je makaranta ba a kullum. To ina ga in aka kai irin wannan tsarin a Najeriya zai iya yin aiki?
Ya danganci abubuwa da yawa. Ba zai iya ce ba zai iya ba ko kuma zai iya a wani lokaci a wani guraren kaman inda aka ci gaba kaman Sale ko Kano ko kuma Kaduna inda aka tsinci samu ci gaba sosai za ka iya wannan dokar a samu ne da gallabansa. Amma in ka ɗauki state kaman Yobe watakila ma wai Gombe wasu ƙauyuka. Idan ka sa wannan dokan na farko sai an yayata dokan na an creating awareness an sa tambata akwai wani dokan kuma za a ce maka na yi aiki a ƙauye sosai na fara da karantar da masu kiwo wani zama da su sa yan iska mai wani dokan da yi so ba su ma ɗauki dokan da wani armashi ko kuma wani muhimmanci ba ko kaɗan. So doka yana da kyau amma kamar yadda na ce maka yana da kuma limit na shi, yana da wani yana da kasance a wani guri, amma ya kamata wani zan baka wannan example din, babu shakka akwai state a American idan aka ce yaro bai tafi makaranta ba za a aika ba, amma akwai wani state in ba yaro bai tafi makaranta ba za a aiko da dogare kamar dan sanda ya zo gida ya samu labarin ne sa din nan bai tafi makaranta ba. To idan ba mu iya cin tara ba, taran zai zama da amfani, amma akwai dogare na sarki duk ma za iya sa su kaman a ce a koma gida kowane gida yaron da bai zo makaranta ba a tattaro su a tura su makaranta za a iya yi, amma in aka samu haɗin kai iyaye da kuma da kakanninu da mutanen jama'an gari sai su armushi zai su ba mu ƙarfi sosai da a ce an tilasta mutum ne in ya je wata ilima ba zai so ya yi koyon ba. To ni in su tuna waɗin dokan yana da kyau amma muna neman goyon baya.
Professor, kin yi aiki a Najeriya, kin ga yanda tsarin ilimi yake a Najeriya, kuma kin zo nan ƙasar Amurka wanda ma kina koyarwa a jami'a da tafi kowace jami'a a duniya. To a iya bincikenki da kika gudanar, wani hanya kika ga ya kamata a bi don inganta ilimi mai nagarta ga makarantun Najeriya ko da ilimi a Najeriya baki ɗaya?
Abu uku zan iya faɗi a wannan magana. Na ɗaya shi ne mun manta da bayanmu, mun je mun kwafi wasu al'ada, wasu sani, sai muka zubar da namu. So ni ina mai ba da shawara mu koma mu duba menene bayanmu, menene tarihinmu, ina muka idan muka san inda muka fito da tarihinmu zai taimaka mana mu san gobenmu. Na ɗaya mu ba da ƙarfi karantarwa inda muka fito da waɗanda suka yi rawan gani a baya da aka sani kamar yadda shi shugaban ƙasa Buhari ya nuna ya kira ta Kaduna, ya kira Sardauna, ya kira manyanmu na arewa da na kudu a cikin maganar da yi. Mu koma baya mu duba baya mu yi la'akari mu yi kuma koyi da namu kafin mu je mu ƙaro da na waje. Na waje yana da amfani domin an ci gaba, akwai wanda suka ci gaba fiye da mu, to sai mu ƙara akan abin da namu. Amma idan muka manta da namu mu wane ne, wato ana kira a Turanci identity, idan muka ci identity namu to wato koyon mu zai zama karamta, ba zai kai inda ya kamata sai da na ɗaya kenan. Na biyu mun samu 'yan siyasa da suka gabata sun shiga harkin ilimi da kuma tura wasu yara da ba Allah bai ba su wannan sanin a ji a koyar ba, an ɗebo yara a waje kamar 'yan banga su an kawo su an ce su je su karanta. Malaman da aka je aka yi training nasu aka kashe kuɗi suka je suka yi suka shigo makarantu don su karanta ba su samu ƙarfin gwiwa ba su mai wa 'yan yaran da 'yan siyasa suka tura musu sun ga su mushin rashin kunya sun hana su ma aiki. Sai aka samu koma baya saboda an kawo wa'innan yaran da bai cancanta a tura su makarantu ba. To an kashe gwiwar malamai. Babu yanda za mu yi mu ce mun koyar da yaro da irin 'yan bangana ba san hannunsu na hagu ko na dama ba da za su koyar da yaro. Ba ina kusa da 'yan bangan ba ne, a'a ina ce idan mutum bai ilimi irin ya kai a je ya koyar ba to kawo shi cikin karatu ya zo karantar illa ne. Mu kashe wannan magana da kuma mu sake dubawa, a sake dubawa sosai a sani, a kuma gane kan cewa malaman nan da suka samu kafi-kafi mai kyau na karantarwa a kyale su su karantar kamar da aka saba, a biya su kuɗi mai kyau saboda su samu aka faranta musu da rai za su farantar mu da yaranmu da rai. Na uku shi ne zancen inda yara suke karatu, a dole environment ɗin ya zama conducive, wato a daidaita yadda yara za su yi karatu da kuma kayan aikin karatu na yara da na malamai. Kada a ja hannu baya, a saki hannu saboda a sama musu abun rubutu aji inda za a allo da kuma uniform. A dai sa suka mun dai makaranta irin da aka saba na da da mu muka yi koyi a tsira su samu inda za su to inda ne zan fara ba da ƙarfi na. Amma duk da wannan abubuwan da na faɗa muna buƙatan sarakai, muna buƙatan malaman addini na Kirista da na Musulunci, muna buƙatan opinion leaders wato masu ra'ayi masu duka a sama inclusive education. In aka samu inclusive education aka samu yaro ya bar makaranta kada ya rasa aiki yi. Amma idan muka ce mun koyar da white collar job kamar irin na Turawa, yaro ya bar makaranta ya bai rasa aiki yi.
Masu sauraro, iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ci gaba da jin sauran shawarwari da Farfesa take ba mu gwamnatoci a kowane mataki da ma al'umma baki ɗaya don ƙara samar da ingantattun tsarurruka a fannin ilimi a kasar baki daya. Muna ƙara miƙa godiyarmu ga Farfesa Hawwa Ibrahim ta Jami'ar Harvard da ta amsa wannan gayyata tamu don ba da tata gudunmawa a ɓangaren ilimi ga wannan sabon gwamnati a ƙarƙashin shugabancin Muhammadu Buhari. Yanzu kuma madadin abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa wannan shirin sai Julie Lazarus Gresham mai ba da umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande. Ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Bissalam.
Can hakika ba da tangarda ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam.
Kuma da layanzu kuma ga Ibrahim Jirmai da ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Aliyu Ibrahim Sharif Gashuwa wanda ce ta hukumomin ƙasar Chadi sai ku tashi tsaye domin shawo kan matsalar barazanar tsaro da ke nema ta addabi wasu yankunan ƙasarku da ma ƙasashen da ke makwabtaka da ku. Sai kuma sakon buwo mai gore gashuwa wanda ya ce lallai Muhammadu Buhari yana da babban aiki a gabansa sakamakon zaben babban majalisar dattawa da mataimakinsa duk MPDP ne. Wannan ya nuna mana cewa idan har ba rushe zaben da aka yi wa Saraki da mataimakinsa ba zai zama kalubale ga Buhari da jam'iyyarsa ta APC. Sai kuma sakon Dr. Nasir mai magani birnin Kebbi wanda ya ce ya Allah ka kawo mana ƙarshen Boko Haram kuma ka bamu zaman lafiya a Najeriya. Korafin da wasu gwamnonin jihohin Najeriya ke yi a kafafen watsa labarai dangane da irin tarin yawan matsaloli da kuma basu suka da tsohuwar gwamnati ta bar masu wani abin kunya ne. Don me muka zabe ku? Idan ba ku iyawa, ku yi murabus, ku baiwa waɗanda za su iya wuri. Sako daga Usman Shitu Mahuta. Hakika matakin da shugaban ƙasar Sudan Umar al-Bashir ya ɗauka na ficewa daga ƙasar Afirka ta Kudu tabbas hakan yayi daidai. Dama abin bai yi mana daɗi ba. Daga Comrade Sani shaga kofar ƙaura ta tsina. Daga ƙarshe sai sakon Kabir Sani Lai Angoru Malumfashi wanda ya ce ina kira ga 'yan kasuwa da su dubi girman Allah su daina ƙara ma kaya farashi a dalilin gabatarwar azumi. Na yi mamaki yadda a yanzu duk abin da ka je saye sai ka ji an tsawwala mashi kuɗi don gabatarwar azumi maimakon a sassauta don masu ƙaramin ƙarfi su samu sauƙin tafiyar da rayuwarsu.
Kuma da lakafin mu ƙarƙare shirin ga Maryam Dauda da takaitattun labaran duniya.
Ga dukkan alamu shugaban ƙasar Sudan wanda kotun duniya ke nema ya bar ƙasar Afirka ta Kudu ta jirgin sama zuwa ƙasarsa. An dai ga jirgin shugaban lokacin da yake barin birnin Johannesburg yau Litinin. Duk da dai babu wata sanarwa daga wata majiya mai ƙarfi akan ko shugaban na cikin jirgin ko a'a. An fara tattaunawa neman sulhu tsakanin ƙungiyoyin mayakan Yemen da Majalisar Ɗinkin Duniya ke jagoranta a lokacin da Saudi ke ci gaba da jagoranta kai hare-hare ta jiragen sama akan 'yan tawayen Houthi a babban birnin Sana'a. Sojojin Amurka sun faɗa jiya Lahadi cewa suna duba ko hari ta sama da aka kai a Libya shine ya sanadiyyar kashe wani shugaban 'yan ƙungiyar bindiga mai alaka da ƙungiyar Al-Qaida mai suna Muqtar Belmuqtar. Gwamnatin Libya da ƙasashe suka yarda da ita ta faɗi cewa an kai harin ne shekaran jiya Asabar a gabashin yankin ƙasar kuma harin ya kashe Belmuqtar.
Masaro abin da ya sauka kenan a shirin namu na yanzu sai kuma an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin da ikon Allah. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injiniyanmu na yau Mr. Keith Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amma yanzu ga shirin yau da gobe.